ana da kwafi a can ina fatan kun gane shawarar shi kamar a ce kana da littafi da kake rubuta lambobin tarho sai a ce maka ka kwafe ka aje a gida saboda duk ran da wannan ya bata sai ka dauna gidan ya ba su wannan shawarar kuma sun yi haka ana saura watanni 6 zuwa 7 da wannan abin ya faru dan haka da abin ya faru yanzu sun kama wannan injiniyan sun daure shi yana na daura har yanzu suka ce ai da masaniyar shi yace ba masaniyar shi ilimi ne kawai ya duba yaga wannan wurin za a iya asara shi wata ran amma kuma gashi an kama shi kuma an ki fahimta shi dan haka da aka taso da jiragen nan sai suka zo suka daki ginin nan gaskiyar lamari babu kowa a cikin jirgin nan amma wannan maganar ne ya zace maka wahalar dauka da fahimta amma fa tubdi lakal ayyamu ma kunta jahilan in Allah ya so da gobe ta isa ka ci gaba da ilimi ka ci gaba da karatu shi yasa ita America take jin haushin ma irin waɗannan abubuwa yanzu wannan kasar din zamu aika musu da shi zamu aika musu da shi tona asirin su aika musu da shi dan ne ilimi wayo da mutanen mu kai haƙƙin mu ne America ko kai fada da ita ko ba kai fada da ita ba a bakin ranka kake yawo a idonta saboda haka sai ainihin aka rusa waɗannan benaye da aka rusa waɗannan benaye bari ga muku wata magana yanzu za ku fahince ta na faɗe ta a hudubata ta juma'a da nayi a lokacin da na sa mata America under attack Pentagon on fire ai rusa America Pentagon kuma ta kama da wuta wato kun san mu abin da ya bamu dariya muna secondary ana ruda mu akan America ana nuna mana America nan wata Allah ce za a ce kana zagin America kana jin kafa wane wallahi haka ake nuna mana sai ga America yau a gidan talabijin na CNN ana sawa America under attack nace kai kalmar nan ta yi dadi an rufe America Pentagon on fire Pentagon a cikin mathematics naka ce Pentagon gini mai kusurwa biyar kwana mai kusurwa biyar ko mathematicians wannan gidan tsaro ne nasu duk tsaron da ake cewa daga nan Najeriya kana magana ana jinka a Pentagon amma jirgin ya buge shi yaje da ki kwankwasan shi sai da ya kwana uku tana ci an kasa kashewa saboda haka sai suka ce to yanzu bukata ta biya to yanzu Usama ne ya haka dan haka yanzu da Usama da duk wani musulmi da ke da kuɗi a ƙasar America to an rike wadannan kudin sai aka karkatar da su sai aka je aka yi ta DMD ga waɗanda suka rasa ƴan uwansu tace to gashi nan America ta dan taimaka muku tace oh Allah ya saka da alheri America ta ce ta nan ku kudaden musulmi ne akwai a ƙasar nan wallahi sai ran da ta kama zan yi fashin kwai manyan ƙasar nan dewa kudin su sulli ne sai ran da ta kama zan yi fashin kwai zan nuna an kace ba kai bane ka kai ni ƙara sun sace mana kudi sun tafi sun ajiye turawa sun kwashe kudin kuma sun biya domin mai sunanka Ahmad sunanka Idris sunanka Muhammad shi ko ba America sunan nan yake bi tun da sunanka ne ga kudi sai a ce wannan ma kudin dan ta'adda ne a juye sai a biya biya mutane kai baka ban mu munci ba ba wutan lantarki ba ruwan famfo ba magani ka kwashe ka kai su kuma sun rabe wa ƴan uwansu a kasar nan wallahi akwai manyan mutane wanda ina tabbatar muku a zuwa yanzu ina da list ba zai gaza mutum 17 ba manya sun saci kudin musun kai kuma America ta danne amma wata ran bayani zai bayani insha Allah insha Allah Allah ya shirye da mu saboda haka jama'ar musulmi sai kawai aka ce to shikenan yanzu su Usama ne sai aka fara yakar su aka yaki America aka yaki su Usama jama'a waɗanda ake nema ba a same su ba sai ya zama an kashe bayan Allah yanzu kasar Afghanistan ina tabbatar muku da cewa duk wani iskanci da kasan ane a duniya an kai ane kuma yanzu an sa wasu sun yi ridda sun shiga addinin Krista bara da aka yi Christmas sai wakilin da ke kawo rahoto daga tashar BBC World sai ce al'amarin kiyin Kirsimeti a Afghanistan ba armashi yace saboda sojoji ne kawai da ke Kristoci na America da Ingila da na kawance suka yi yace amma baɗi yana nufin bana kenan yace za a yi shagali a Afghanistan ba shakka bana an yi shagalin Christianity an yi shagalin Christmas a Afghanistan da yawanci an sa wasu sun yi ridda gidajen karuwai gidajen su ma ɗan matan su tsala tsala ne saboda irin su daya da India karuwanci da iskanci da shan giya to da wannan abun ya faru sai shi Kalbuddin Hikmatyar malami ne kuma engineer daga cikin masu jihadin can ya goyi bayan ƴan Northern Alliance sai ce gaskiya mu ba mu gayyato turawa don su lalata mana kasa ba sai da haka ni ban yadda ba aka ce me kake nufi yace a'a mu dama shari'ar musulunci muke so yaran nan ne suka zo suka kore mu tun da yanzu mulki ya dawo hannunmu don haka shari'a zamu aka ce kana hauka ne kana hauka ne ana magana yanzu ana shekara ta 2000 da wani abu kace shari'a kai ba gidaje ne sai kai shikenan sai ya bata sai aka daina ganin shi ran nan kai sai gashi a tashar jazira shi da ƴan Taliban yace shi fa yanzu ya dawo haɗa kai da ƴan Taliban don haka zai yaki America zai yaki wannan gwamnati yau sati biyu kenan sati biyu aka nuna shi haka yanzu ya dawo gida ya tuba innal ladina hadu to jama'ar musulmi waɗannan kaɗan daga gaskiyar abin da ya faru a ƙasar Afghanistan kenan da ƙasar America amma nan gaba gare ni wani abu ne da Allah yake cewa wa shahida shahidun min bani isra'ila ala mislihi fa amana wastakbartum inna Allah la yahdi alqawma alfasiqin azzalimi ko ya jama'ar musulmi nan gaba gare ni wasu takaddu ne waɗanda ba za su gasa shafi 60 ba waɗannan takaddu alhamdulillah an dan samu an buga kaɗan daga cikinsu a jaridar Weekly Trust a lokacin da wannan abin ya faru masu ilimi a ƙasar America abin nan ya dame su matasa waɗanda ke da ɗanyen jini abin nan ya dame su ina tabbatar muku da cewa mafi yawancin Amerikawa ba su san abin da ake jin nan kasa America bata cika ruwaito abubuwan da ake a cikin gida ba saboda wannan abin zai mata abin kunya zai zama abin tonan asiri akwai kungiyoyi da aka kafa don ai fada da America akan irin wannan abin bari muku misalin guda biyu ɗaya ga tanan a gabana zan fadi na biyu wani yaro saurayi bai wuce shekara 25 ba ya je ya samu mota safa ya dauko shata shi da kanshi ya dauko shatan ba wai ya je ya dauko driver ba a'a aka bashi mota sai rin da ibar bom yana zubawa a ciki sai da ya shake ta da bom ya je samu wani katon bene mai hawa 17 da ya je kawai da motar nan cike da bom kawai sai narka mata suka ruguje gaba ɗaya bom ɗin ya tashi ya kashe kamar mutum 700 amma shi bai mutu ba da aka kama shi sai aka hira da shi me yasa kai haka yace shi abinda shugabannin shi suke ne baya so kuma an ki ai hira da shi ya fada an ki abashi ya fada shine ya haka duk a mutu aka ce to shikenan jikinka zai gaya maka sai aka zaunar da shi aka yi mishi shari'a aka zo ranar da za a kashe shi su ba sa harbi da bindiga kisa sai ai maka allura to ran da za a kashe mutum a America ƴan uwan wanda ka kashe za su zo su zauna sai kai ka dube su ka tuba tunda za ka koma ga Allah kai wanda a America ma zai tuba kai yake na tuba na yi muku laifi ku ya zai ni shi da yake almuri ne kawai shi sai juya kanshi kawai rubuta ciki ya kalli can bai kalle su ba aka yi juyin duniya yake ba kashe shi ba a yi mishi allura mana ya mutu ina gaya muku akan yaron nan aure ya mutu a America bai gaza 500 ba don ba America yanzu ba wuya ya saki in sun ra'ayi ya sha bamban wani tsoho aka nuna shi a wurin ya ce wannan yaro ni inda za a bi ta ba za a kashe shi ba a bar ɗan ba to gaba gare ni nan waɗannan takaddun ba zai yi mu karanta ko ɗaya bisa ɗarin su ba amma zan ɗan karanta sadara ɗaya sadara biyu daga ciki sadara ɗaya sadara biyu duk wanda yake so sai mu ba da website ɗin adireshin na intanet ka zo ka samu ko kuma ka je karɓi wannan kai photo start wani bature ne tsohon sanata a America faruwar wannan abin sai marmaza ya kafa ƙungiya duk da sun ta rikici da ya kafa kungiyar aka yi mata rijista da aka ga manufar shi sai aka ce an soke rijistar shi ana soke rijistar shi shi ma kashe gari sai fara sanarwa ya ce ya canza sunan kungiyar aka ce ba za a yi wa sabuwar rijista ba sai aka tafi a yanzu haka sabuwar ba ta da rijista to wannan ainihin mutum sunan shi ainihin David Duke tsohon sanata ne a America ya yi rubuce-rubuce da yawa akan abubuwan nan ga ɗaya daga cikin rubutun shi dake hannuna inda ya sa mai the big lie babbar ƙarya yace ƙarya ne fasa kwanya ice ita ce ƙaryar da aka ce musulmi su usama ne su suka yi wannan laifin yace wannan ƙaryar a wannan karnin ba a yi ƙarya mai girmanta ba shine yace the big lie yace the true reason behind the attack of September 11 dalilan gaskiya da suka sa aka kawo harin nan na September 11 a ciki ga ɗan kaɗan daga abin da yace yace the mass media have told the American people a big lie about the attack on September 11th. They have purposely lied about why it happened so as to cover up the true reasons for the attack. Not understanding the real reasons why we were attacked will cost America the loss of more lives, our prosperity and our freedom. Kaɗan daga wannan shimfiɗa abin da yace. Yace manya-manyan kafofin yaɗa labarai na duniya sun gaya wa Amerikawa babbar ƙarya. Yace domin kuwa sun faɗa wa mutane ƙarya game da dalilan gaskiya da yasa aka kawo harin September 11th. Wannan ƙarya yace sun yi ta da gangan ne. Ba don komai ba, wai don su kare gaskiya kar ta bayyana. Don ka a gane dalilan gaskiya da yasa aka kawo harin. Yace sun kasa sanin cewa rashin bayyana dalilan gaskiya na wannan harin zai jawo America asarar rayuka masu ɗimbin yawa da alherai. Yace kuma duk inda America yake zai rasa yanci a duniya. Don Allah jama'a mu tsaya mu ji wannan magana tashi tukuna. Hakikanin dalilin da yasa aka kawo harin an bayyana shi ba a faɗa ba. Yace domin in aka gane gaskiyar dalili to mutuncin shugabannin America zai zube. To don haka sai aka ce a koyi da aka zo aka bayyana dalilan ƙarya. Yace bayyana dalilan ƙaryar nan an kasa sanin cewa zai ja mana ƙara asarar rayuka. Yanzu misali da aka yi ƙarya sakamakon ƙaryar nan an je an kashe mutane a Pakistan, a Afghanistan da wasu ƙasashe da yawa ko? Wannan kashe mutanen da aka yi ya sa Usama ya ce duk inda aka gaba Amerika a duniya a yi kiliya da shi. Duk inda dukiyar Amerika take a duniya a kauda ita. Yanzu don Allah ba Amerika yana da ƴanci? Bai da ƴanci. Dukiyarsu tana cikin tsaro? Duk me yaji a yi ce saboda ƙarya da aka yi. Sai ya ce my dear friends, ya kuwa abokai na Amerikawa, no American will ever forget seeing on television the almost unbelievable carnage this past September 11th. The horror at the first seemed as if it were as tense a movie, not real life. Then as I was accepted the fact that it was real, emotions swept over me like so many other Americans. Chiyaku Amerikawa, babu wani ba Amerika da zai manta irin abin firgicin da ya gani a ranar September 11 da aka nuna a talabijin. Yace ina zaune ina kallo sai na dauka kofin nake kallo ne. Kofin nake kallo ne a ce America under attack. Yace ban san da hawaye ya zubo min ba. Ya ci gaba da cewa amma ba wannan abin ya dame ni ba. Ya ce na ga wannan asarar ta kwana ɗaya a ganina za ta jawo Amerikawa asara kwanaki ne yawa. Ita ce take faruwa a yanzu. Ka je ka samu wannan. Ga website ɗin zan faɗi, ka je ka duba kawai. www.davidduke.com ko www.davidduke.org ko www.davidduke.net. Allah nan ka samu shi kenan. Za ka copy duk abin da ke cikin website din nashi har tashar radio yana da ita a internet. Za ka ji yana labarai. Yana labarai na gaskiya a irin waɗannan abubuwan da suke faruwa kuma ya faɗi labarin ya kawo hujja. Kuma daga America yake yi. Saboda an ce ƙasar ƴanci ko to shi ma ƴanci ne. Dole ya faɗa. Wannan kenan. A nan ne ya ɗauko magana Ariel Sharon, shugaban Yahudawa. Inda yake cewa every time you do something you tell me America will do this and will do that. Ariel Sharon shugaban Yahuda yana magana da jama'a shi ne. Yace duk sanda muka tashi zamu yi wani abu Yahuda sai ku ce America fa za ta yi kaza, America za ta yi kaza. Yace I want to tell you something very clear. Yace ku saurara ku ji karara. Don't worry about American pressure on Israel. Kar ku damu da duk wannan matsin lamba da America take wa ainihin Isra'ila. We the Jewish people control America. Yace mu Yahudawa mu ke sarrafa America. and the Americans know it, kuma su America sun san haka, sai yadda muke so haka zasu. Kun ji magana da yake fadi jama'a, makaman duk da Yahudawan ke aiki da su fa America ce ke aika musu, domin Yahudawan san da aka je aka aje su. Gwanjo gwanjo wannan ba su da arzikin su samu gwanjo da za su sa. Sun zo sun samu mutane a ƙasar su, yanzu kamar a ce a samu dattijo a muciya din nan, sai a ce ya fita daga gidan shi da ƴaƴan shi da matan shi, sai a kawo wani bakin arni baka tafe, sai a ce wannan ƙasar Allah ya faɗi cewa muciya ta katafawa ce, dalili kenan kawai. Abinda aka yi mutanen nan kenan fa yau shekaru 50 aka rinka fitar da su daga gidajensu, ana zuba Yahudawa su kuma sai a je a kashe su. Kuma duk duniya mutanen nan sai rasa wanda zai taimake su, sai dai kai jifa da dutse tun kana saurayi, in ka tsofa ka koma ɗanka ya zo ya karba. Abinda suke kenan fa da suka rasa yadda za su yi ne, shine malaman su suka bada fatawa cewa ya halatta ka sa rigar wuta ka je ka fashe ka fasa na kusa da kai. Ya halatta, ya halatta a musulunci, domin ya ka iya hanyar da za su iya yi kenan. Ana ɗauko aya ana cewa Allah ya ce wala tulqu bi aydikum ila tahluka, sam ba fasara aya kenan ba, wannan ayar haka aka yi aiki da ita a zamanin sahabbai, wani sahabi ya ce ba fasara ta kenan ba. Wani saurayi ya kukan kura ya shiga tsakiyar kafirai ya kashe, aka kashe shi sai aka ce subhanallahi alqa bi nafsihi ila tahluka, ya saka kanshi a halaka. Ayub Abu Ayyub ya ce ba fasara aya kenan ba, ya ce da Allah ya ce wala tulqu bi aydikum ila tahluka, kar ku saka kanku a halaka. Yace mu mutanen Madina akan mu aya ta sauka saboda mun yi jihadi sai muka bari muka koma kasuwanci da noma da kiwo, shine Allah ya saukar da aya yace kar mu saka kanmu a halaka, ma'ana halaka mu daina jihadi mu koma kasuwa mu koma harkokin yau da kullum mu manta da jihadi, yace shine halaka. Yace amma ba fasara aya ke ta ba. Saboda haka ƴaƴan nan na ina na Falastina ba su da yadda za su, sai dai su yi wannan suicide bombing. Sai ga wata uwa ce, uwa za ta ɗauko ɗanta ta ce zo nan kai ka je ka sa rigar wuta ka fashe a tsakiyar Yahudawa, na ya ce maka duk laifin da kai mun a duniya, ka je Allah ya gafarta maka. Sai ga an ɗauke su hoto ya shafa uwan sun yi maraba, shikenan ya je fashe a tsakiyar Yahuda ya kashe, ya mutu ya kashe wasu. Yanzu makon da ya yi abin da wasu kai kenan su biyu, su biyu suka fashe suka fasa 24. Ai an ci riba, duk ɗaya ya kashe dozin, ai an ci riba, an ci riba jama'a, an ci riba. Gashi nan to haka dai David Duke ya ci gaba da tona asirinsu. A nan ne sai ya kawo wata magana, ya ce me zai sa duniya ba za su ƙi Amerikawa ba, domin Amerikawa suna tambaya ne, ya ce Americans are asking why do they hate us. Amerikawa na yawan tambaya wai me yasa aka ƙi mu a duniya, me yasa aka ƙi mu a duniya. Ya ce me yasa ba za a ƙi ku ba ƙasarku ta zama ƴar ta'adda, da karsashen ƙasarku ake kashe ƴaƴan Falastinawa, sannan ƙasarku tana yin zalunci. Sai ya kawo wata magana ga tanan, ya ce the death of 500,000 children, mutuwar yara 500,000 a ƙasar Iraki. Me ya faru? Madeleine Albright, tsohuwar ministan harkokin ƙasashen waje ta ƙasar Amerika, aka ce da ita ranke daɗe, yanzu nan akan Saddam Hussein da kuke yaƙa yau shekara 10 da ta wuce a lokacin da ake hirar da ita, yau shekara 10 akan mutum ɗaya da kuke yaƙa, amma kun kashe jarirai 500,000. Yanzu dan Allah ranke daɗe haka ya yi daidai? Sai ta ce ya yi daidai. Sai David Duke ya ce kai ɗan Amerika da kake cewa me yasa aka ƙi jininka, ya ce ka ji dalili. Ƙasarka ta sanya wa wata ƙasa takunkumi akan haka yawo, jarirai 500,000 sun mutu, basu ci ba basu sha ba, akan ana son a kashe Saddam. Shi Saddam ba a kashe shi ba, amma an kashe jarirai 500,000. Sannan ministar ƙasarka ta ce ya yi daidai, ya ce danne ba za a ƙi ƙasarka ba. To sannan duk da ya gama wannan sai ya ce the real reason for the attack, ne dalilan gaskiya na wannan hari shi ne ya kawo. Allah ka je ka samu waɗannan duka karanta. Na nemi in same shi, in nemi izinin shi mu fassara da Hausa, domin an nemi izinin shi an fassara wani write-up nashi da Larabci. Ina so in same shi in gaya mishi cewa ina son ya ba mu izini mu fassara da Hausa, saboda abin ya yaɗu kowa kan shi ya waye, don shi ma abin da yake in ka karanta ka yaɗa gaskiya ta bayyana. Jama'a mun gane wannan? To daga ƙarshe sai ba da shawarwari guda biyar. yace wallahi in dai America tana son ta zauna lafiya sai ta bi shawarwarin nan guda biyar ya kawo su yace na farko dole mu gane cewa hudar mu da kasashen waje za ta da kyau muna katsalan da abinda ba mu ci ba mu sha ba sai mu je mu shiga yanzu nan Najeriya sun cewaye mu fa kana nan America sun cewaye ka za ka yi mamaki ran da ake harin ka sai dai a waye gari a ce an kashe ka ba abinda suka yi wani malami ayyamar da kenan ya rata biyu da suka wuce sun zo sun jibga sojojinsu a Sokoto sun jirge sojoji yanzu haka ana kan jirgewa a Kalaba to sun duka Najeriya kenan nan ta yamma maso arewa can kuma ta gabas maso kudu ai duka Najeriya kenan don haka duk wani wanda ake so yanzu a kashe a Najeriya sai da waye gari an taso da helicopter kawai an kashe shi abinda suka yi wani malami kenan a Yemen Al-Harithi sun je duk sun jirge sojojinsu sun kewaye kasashen to a Najeriya an ce mu ɗan Najeriya ta arewa a duniya mu ne na goma a 'yan ta'adda ta kaga dole a kawo sojoji kusa da mu tunda an ce mu ne na goma yanzu ana kan na hudu da na biyar an ci rabi waye sanar shekarun da wata biyar ba za a fara da mu ba to amma yana yiwuwa a yaƙi 'yan wata ƙasa ba da izinin ƙasar ba zai yiwuwa manyan arewa sun ci amanarmu sun je sun ɗaurewa baƙin arne baƙin damajije gindi ya zama shi ne shugaba a biya siyar da kasar a hannun ainihin su Bill Clinton me ya faru tun da suka tabbatar ya siyar musu da Najeriya da in ya je Bill Clinton ke fitowa ya karbe shi yanzu a turo ne minista yanzu tun da sun tabbatar sun gama abinda suke so ya je sai a turo ne director kawai ya karbe shi ko wannan cin amanar ana so ya sake mana yanzu ai mana cikin da ba uba mun yi magana sai a ce yaya malamai za ku shigo harkar siyasa wa gaya maka mu ba 'yan siyasa ba ne wa gaya maka kai jahili dan boko kai kadai za ka yi siyasa mu muke da siyasa a hannu domin siyasa aikin annabawa ce abinda kai kake gani shine ka tashi ka ga siyasar azzalumai macuta shine sai kake ga da an ce malami zai shiga siyasa zai shiga wannan kazantar ne yato wanda mu shiga da al'amarin zai gyaru gwamnan Zamfara ai ba malami bane accountant ne amma da ya shiga da karfin zuciya da gyara ba wani malami ya shiga ba sai ta san haka kyau ba malamai za ku tsaya baya ku tsaya baya ku ce kuna kyama sai kuma daga baya waɗannan da kuke kyama su za su rinka biya muku sadaki da kuɗin rabon suna da kuɗin kujera aikin haji me ake kenan ba mutum ya ki cin biri bane amma ya sha roman biri kace za ka ci naman biri ba amma an ce to shikenan ga naman sa amma tukunya ɗaya ka daga da biri zai ka ci a sa maka baka ci naman biri ba amma ka sha roman biri saboda haka malamai ku dage akwai kasar ai da muka gayyato malam Dr. Salihu Abubakar ya akan siyasar musulunci mun yi maganganun nan a can dogon Bauchi ku je ku samu kasar din nan malamai da masu mutunci da dattawa ku fito ku shiga harkar siyasar nan harkar siyasa ta samu kanta a cikin kuskure a Najeriya an bar wa kawalai da fasikai da yan iska dole ne sai masu mutunci sun shiga harkar za ta gyaru abinda kullum masu mutunci ke cewa yaushe zan shiga cikin wannan hayaniya ina shaddar gidanka in ta cika in baka kwashe ba wanda ya kwashe ba gidan bai zaunuwa matsala ce ta rutsa mu jama'a in ba haka ba siyasa asali ba a bar kyama ba ce domin kalmar siyasa ma'anar ta shugabanci hadisin Bukhari a cikin kitabu Ahadithul Anbiya annabi ya ce kanat banu isra'ila tasusuhum anbiya'uhum banu isra'ila annabawansu ne suke musu siyasa su suke shugabantar su daga alfazaziyar kalmar ba yace wa safa bi zakal khalqalinan wa shiddatan safa ina ma'anar safa fi'lu madin mabni ala sukuni la mahalla lahu min al-i'rabi wa fa'iluhu damirun mustatirun taqdiruhu huwa rasulullah wa safa ai manzo Allah ya mulki mutane manzo Allah ya yi siyasa ya shugabance su wani ai mai zafin hali wani a saukaka mishi albazazi yayi amfani da kalmar jama'a mun gane nan da kyau saboda haka gaskiyar lamari kasarmu Najeriya tana cikin hadari kuma matsalar ita ce abinda ya faru da kalbin dini shi ke faruwa da yawa daga cikin masu sadaukar da kasashen su ga turawa sai ka je ka sadaukar da kasar ga turawa daga bayan ka zo ka dan nuna wani taurin kai sai a ce a'a baka isa ba shi din Saddam ba haka ta faruwa ai shi din Saddam muna goyon bayan shi ne kawai dan dai ba za mu kware musulmi wanda a kasuwa ba kuma haka da shi yaransu ne ai shi din ai rinka amfani da shi ana yi musulunci wani ta'adin amma in musulunci ya ja daga da kafirai zai fada ne to ko dan wani kungiya ne kai sai mu ce kai namu ne duk sabani har za sai mu ce a babu duk ɗaya ne duka sai mun da cikin gida mai nan da wanda kai kan mu ba da abu ba ta shafe gare ai suna ba ta mun gane to kungiyar nan jama'a right of things na biyu kuma yace will anyone dare to ask why ko wani zai karfin hali ya tambayi me yasa aka yi mana abin da aka yi mana mu Amerika to wannan writer din me yasa aka fassara ban yi tajarrau ala su'al gashi da larabci aka fassara shi ashe yanzu ku je ku samu wadannan sannan daga karshe sai ya ce America on the brink America tana cikin gafa halaka America on the brink da kai writer ne musamman to daga karshe sai kuma ya fitar da wata chapter 19 yace who runs the media wace gudanar da kafofin yaɗa labarai duk wata kafar yaɗa labarai ta duniya da ta kai ta komo America ce take karkashin sarrafa ta Allahumma sai waɗanda za a rafa irin su jazira kun san jazira da aka yi rikicin nan sai ainihin America sai ta samu sarkin kasar kafa inda tashar jazira take Bush yace sai a rufe tashar jazira sai shi sarkin kasar da yake shi ma muskili ne sai yace nawa ne kudin Bush a ciki wannan kudin Bush a ciki tun da tasha ce ne zaman kanta tasha ɗan kasuwa ce ba ta gwamnati ba ce mutane ne suka hada kudi suka kafa ɗan Bush yana da hannun jari a ciki ya faɗa a biya shi a cigaba da gudanarwa shi ke nan sai suka ce to a yi ƙoƙari amma ke tashar da ke ainihin wakilinsu da ke ainihin Afghanistan shi ne aka kai hari da yake shi ma yana da basira randa aka kai harin ya kwashe matan shi da 'ya'yan shi gaba ɗaya da ofishin da gidansa ya ka rushe na ga sai aka ce dawo gida ya dawo gida ya zauna to BBC da kuke jin ta din nan da kuke ji sashin Hausa da fashin wane ne suna shirin za su rufe fa ba su da kuɗi Ingila ba za ta iya ci gaba da gudanar da ita ba sai America ta ce a ku bari duk abin da kuke so za mu ba ku amma dai kuma ku gane wato labaran irin namu shi yasa duk abin da America ta faɗa shi BBC za ta maimaita duk ne duk karuwa ne jama mun gama wannan da kyau to a karkashin nan ne yace who runs the media kaje ka samu wannan article ne gashi shafi ɗaya ne da rabi ya kawo yace abu mafi hadari kenan to kun san sharri da ya zama jazira sai tace za ta kafa tashar turanci yadda take yada labarai da larabci sai ta yada da turanci har ta saki wannan tauraron dan adam an sa ana ce mana wata kaza kwana kaza za a bude sai America tace san ba zai yi ba tun da ba a riga an bude ba za ta bude ba wallahi kuma ba ta budin ba dole sai kasar Libya ce ta saki wata karamar tashar ta auren amma wannan tashar ta turanci ba ta budu ba to yanzu kalubalen da ke kanmu shine ne shine dole ne mu tashi mu kafa tashoshin yaɗa labaran nan ashe don mu rinka faɗin gaskiya yanzu in ka cire tashar Jazira sai wata tasha da ake kiranta Manar su ne kadai suke iya bayyana hakikanin abin da yake faruwa a Palestine tashar Jazira tana nan akan Dish, Arabsat da kuma Nalsat da Hotline tashar Manar tana nan ainihin akan Dish, Nalsat da kuma ainihin Hotline tasha ce a Lubnan malamai ne larabawa ne bayan Allah suka kafa ta labarai na gaskiya suke tsaya suna tafiya su kadai suke nuna hakikanin abin da ake yi yanzu a kasar nan da ya zan ba mu da jaridu a nan Najeriya ta Arewa jaridun kudu din nan duk manufar da suka kafa a gaba sai sun ga sun cin mata jaridar ta mu kenan gaskiya ta fi kowa sai New Nigeria sai Weekly Trust sai Daily Trust amma ka je ka binciki su malam Kabiru da suke buga ita Daily Trust ne da Weekly Trust ne su ma ba abin a hannu manyan mu kuma sun kwashi kudin sun je sun boye ba za su zo su haɗa hannun jalin mutane ba su sani harkar yaɗa labari a duniya ta fi komai riba amma sai ka yi haƙuri idan ka kafa gidan rediyo sai ka shekara goma a fara kake yi amma in ka fara cin riba sai ka fi kowa kuɗi mutumin da ya kafa CNN yanzu yana daga cikin mutanen da suka fi kowa kuɗi a duniya amma san da ya kafa CNN sai da aka shekara 13 a fara ake yi yau da za mu kafa jarida kar ka taɓa tunanin in mun buga jaridar nan ta fita kuɗin mu za su dawo babu wannan a cikin aikin jarida ka je ka karanta journalism sam dama za a gaya maka ne kawai za ka zuba ne ku kashe 10,000 3,000 ta haɗu da ƙyar sai a sake samuwa a sake fitarwa har manufar ku ta yadu, to in manufar ku ta yadu sai ku ta cin riba, haka yake jarida. Amma shi dan arewa duk abin da ba zai zuba yanzu ya ci 10,000 yanzu ya kara amarya ba, sai ce kai da Allah ya shirman banza a bata lokaci. Allah ya kiyaye. Magana ta ta karshe ita ce maganar shari'a. Yaƙin mu yanzu da ake shi ne akan matsalar shari'a. Matsalar shari'a, mu da ba 'ya'yan shari'a ne a Najeriya alhamdulillah. Mu ba 'ya'yan shegu ba ne. Da shari'a aka ɗaura auren mu, domin babu wani aure namu da ake ainihin ɗan ta gaban hadari ya zama kafin liman ya shafa fatiha a same shi. A ƙasar Hausa mu musulmi ba mu yarda da wannan ba, haka ne ko ba haka ba? Duk akan haka aka same mu, don haka mu ba ma ƙyamar shari'a. Gwagwarmayar shari'a ta daɗe a Najeriya. Su Shehu Usman da sun kafa shari'a, manyan malamai sun biyo bayansu sun ta wa'azi. In kana sauraron kasu so Malam Abubakar Gumi, sai ka ji kamar yanzu yake yin su akan maganar shari'a. Kashe mu dama 'ya'yan shari'a ne, mu kuma dama can muna wa'azin shari'a. Gwamnan Zamfara ba shi ya kawo shari'a ba, a Allah ya taimake shi ne ya yi abin da Allah ya ce mai kawai. Kamar mutum ne ya salla azhar ne, abu ne da inda bai ba za a zarge shi. To amma idan kai musulunci a lokacin da yake da kamfa, to kana da lada na musamman. Kamar zuwan annabi ne da Allah yake cewa ya ahlal kitabi qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum ala fatratin min ar-rusuli, manzon mu ya zo muku yana muku bayanin gaskiya a lokacin da ake fataran manzanni. Ana fataran shari'a a duniya a yanzu. Wannan Zamfara zai yi ce shari'ar musulunci. Abinda ne kai wa malamai nasiha, malamai ku ji tsoron Allah. Mutumin nan duk da yake accountant ne, amma ya ce ya yi kuskure a ji a gyara mai, to ya gama ɗaure. In ka ji kuskuren ka je ka same shi, ni na ba ka garantin kai mai nasiha zai karba. In dai maka baka zo, sai a maka hanya sai a ji a same shi. Ɗan kai da ya ce ya zo maka nasiha ba karba, amma baka zo ka yi nasiha ba. Hasada, baƙin ciki. Shari'ar Allah, Allah zai tabbatar da ita ta hannun wanda ya so. Saboda haka jama'ar musulmi, shari'ar musulunci ta tabbata a Najeriya. Kuma wallahi, ko kafiri ya tazarce ko ba ya tazarce ba, wallahi shari'ar musulunci ba za ta yiwu ba a raba ta da Najeriya ta arewa musamman, sai dai Mahdi ya zo ya ƙara ta gyara abin da zai gyara. Amma ta tsake insha Allah. Shari'ar nan ta musulunci da ta tabbata, to duk wani mara gaskiya cikin shi ya ɗoru ruwa. Ina tabbatar muku da wannan, duk babban barayi hankalinsu ya tashi, suna ta sharri, suna rubuce-rubuce. Wallahi idan kana karanta jaridun Kudu, idan kana karanta jaridun Turawa, in kana kallon tashoshin talbijin na Turawa, kana sauraron tashoshin da ake labarai da Turanci da Faransanci, wallahi tallahi Najeriya ta arewa irin yadda ake fasara mu abin ya wuce yadda mu kanmu muke. Ina tabbatar muku da cewa yadda ake faɗin muna bin shari'a ko ana nuna mun fi 'yan ɗaliban hadari ba? Mun fi 'yan ɗaliban hadari saboda an tabbatar mun fi 'yan ɗaliban ilimi. Don cikin 'yan ɗaliban, samun ka samu wanda yake da digiri lafiyayye na musulunci da wahala cikin 'yan ɗaliban, tsabar imani ne, tsabar imani ne. Ga gemu ga ɗagagen wanda sai ka ga kamar ya haddace duka, a ne ya kashe alantar kai fa, tsabar imani ne. Jama'a mun gane, amma mun sai san muna da masu ilimi a nan Najeriya ta arewa. Zaurukan mu duk cike suke da manyan malamai da suka iya Qur'ani, suka iya hadisi, suka iya fiqh da larabci. Amma me yake faruwa? Sai ya zan mu a nan Najeriya ta arewa, ana can ana nakasa mu a tashoshin talbijin da radio da jaridu da internet, amma mu san ba mu san me yake ba. Da haka sai aka gamsar da duniya akan duk abin da ake faɗi akan mu. Yanzu nan gaba gare ni takaddu ne kwati biyu akan maganar shari'a da aka yi a Sokoto, da kuma shari'ar da aka yi a Katsina, ko kuma wadda ake kan yi. Idan jama'ar musulmi ba su manta ba, akwai wata mata da aka kai ta kotun shari'ar musulunci ta Sokoto mai suna Hasiya Husaini. Nan gaba gare ni kun ga hotonta ne daga internet ne printing. Gashi nan duk sun sa su, duk kafirai ne suka sa ba, ba wa musulmi ba ne, sun sa su don su sauki abin. Su lalata maganar su murɗe su murɗe. Aka haɗa da 'yan boko, ina ce 'yan boko, 'yan boko ko din nan da ake cewa 'yan wuta na da, su nake nufi, ba ko na ɗan boko ba, mu ma 'yan boko ne, amma 'yan boko ko aka haɗa da 'yan boko suka ta rubuta ƙarya. Gashi
gashi ga hoton ta ga hoton yarinya Safiya says her daughter was the result of rape ace wannan yarta ita ce ta haifa sakamakon abin nan ga hoton ta nan dai obligations gashi nan no confidence an yi mata shari'a ba tare da an tabbatar ba an islamic an bitsari ba na musulunci ba gashi nan political fireworks da abin ma siyasa ce kina gashi nan dai gashi nan aka kawo zuwa ga federal minister of justice Bola Ige kaga har ne shi ma zai aka samu dan uwan shi ya karasa shi ina fada da shari'a minister shari'a eh aka samu wani har ne ya karasa shi ba shikenan ba to wallahi idan ka karanta abin da ke cikin takardar nan to sai ka ce to su kuma musulmi ina nasu rubutun ko an yi muku kalla amma kuma ku ce komai ba a cikin rashin adalci to sai nan ce ma zan ce tayi mana adalci amma a cikin rashin adalci cikin watan azumin nan sai nan ta sanya wani documentary na dauka a kasar awa daya tashar talabijin ta sai nan ta America akan Amina Lawal wanda take ta garin Kurani ga ta ita ma nan a gabana zan yi magana akai da ta sanya aka ji aka hira da ita Amina din tun daga kauyen su aka ji aka samu wasu lauyoyi wadanda su suka tsaya mata maza da mata da kafirai da ƴan iska duka aka yi hira da su aka samu wasu tsofaffin kawoyi na America aka yi hira da su to kun san da Allah ya taimake mu abin da yasa nake sai nan ta yi mana adalci sai ta sami commissioner shari'a na jihar Katsina sai Allah ya taimake mu mutumin nan ya san addinin musulunci kuma ya san darajar musulunci to sai dai ba da kafa ba Allah ya sake mana wani rufin asiri limamin Abuja Malam Musa shi ma aka je aka hira da shi to wannan shine adalcin da nace sai nan tayi mana domin ta saurari bangarorin mu liman yayi bayani ne dadi bayani na gaskiya kuma liman yana jin turanci ne kyau ne lafiya liman yayi shiga irin kalimamai don dama a Najeriya in baka shiga ba sai a jira mun shi za ka gaza mana ka da Allah ka zo ka kafa gura kawai da mun iske ba wannan malafa da kuma kasa da ko ni mai na kawo babbar riga ta ya ka alkabba ya sa ga kandiri dogor san da yake malam kamar fitai cikin jan ya kawo rawani ya kiba yace nobody yace ba wanda ya isa tun daga kan Abubakar Siddiq shine mutum na biyu bayan manzon Allah yace harkan musulmi na farko ba wanda ya isa canza shari'ar Allah har na karshe ba wanda ya isa liman ya turanci ne kyau sannan daga karshe da yake liman kwararren dan boko ne na gaske sai wa turawa wato bature akwai wani abu da in kai mishi sai ya ji kunya in kana son ka bashi kunya ka sa ya ji kunya sai ka ce mishi ka amma ka bani kunya jikina yayi sani me yasa ka shiga abin da baka sani ba to in kai bature haka ko kai mai tsaya liman ya ce I am highly disappointed. Why should they interfere in something that they do not know anything about it? Dan ne za su shiga abin da ba su san komai akai ba. Da yake dan jarida shi ya dan jarida ne sai ka fara ta tsohuwar kwangoma daga Amerika sai ta ce it is not a matter of interfering. Ai ba ka tsalon dan bane. Kuma muka faɗi wannan a aurina. To wannan ita ce game da Asiya wannan. Kun ga dai Safiya an shiga an fita ko? Ba a yi shari'ar ba amma in ya tabbata gaskiya ne ai wannan ba soyayya aka yi mata ba ɗan boko sai suka haɗa kai aka tafi da ita fadar Fafuroma to da suka dawo sai Allah ya tona mana asirinsu dama Allah ya ce wallahu mukhrijun ma kuntum taktumuna duk abin da kuke koya sai Allah ya tona asiri sai jaridar Weekly Draft sai ta rawaito mana duk sharrin da suka yi wannan ta ce a'a wallahi tallahi mutum da nake ba ma taɓa ganin wannan ainihin mata Safiya ba wance ce wance ma sai ta ce a'a wallahi tallahi wance ce duk sai jaridar ta saka hotonsu gaba ɗaya jaridar Weekly Trust ne ina nan da kwafi wa idh qataltum nafsan fadara'atun fiha wallahu mukhrijun ma kuntum taktumuna sai Allah ya tona asirinsu gaba ɗaya sai aka zo aka hira da ita ta ke an je da ke ƙasar Italiya an ce an ba ki maƙudan kuɗi gaskiya ne an bata makudan kudi amma duk ɗan boko sun cinye duk inda kaga ɗan boko ya duka yana cewa ni zan kwatan maka haƙƙi ne ina zan yadda a cuce ka ina Allah ya mai da kai kayan tiroda ne business zai da kai kawai ya kauce haka suka yi mata ko za abin da suka yi mata da yake bakawai ya ce sai aka sai mata jaki jaki aka sai mata ta ringa daukar ruwa a kauye yanzu duk kudin da aka bayar bayan ba ka WhatsApp din da za ka je ka ga inda za ka ga hoton turawa a internet da kokon bara suna nema sun ce suna neman miliyoyin kudi ka je ka buga www.amnestyinternational.com ka je ka buga za ka gani www.amnestyinternational.com za ka turawa titi suka bi suna roƙon kudi wai don su kwaci rayuwarta waɗannan kudin aka hara da aka ba su zuwan bokon sai suka kalmashe da su ta bai suna sai mata jaki da yake sun mai da ita jaka eh mana fassara kenan to na biyu kuma ga wannan gashi shi ma wannan kuma akan ita Asiya Amina Lawal Amina Lawal gashi garin Kurani nan kasar Katsina gashi suka kawo tarihinta da sauransu suka ce wai abin da suke mamaki wai daga mace ta yi zina ba ta da aure ta haihu wai shi kenan wannan ya zama laifi to kuma wannan abin a America fa doka ne yanzu a America idan mutum ya zina aka kama shi akwai wadanda suke hadiya zuciya su mutu tun kafin a je kotu saboda matar shi za ta kai shi kara ta ce ya ci zarafinta sirikan shi da suka bashi ya za su kai shi kara uban shi zai kai shi uwar shi za ta kai shi makwabta za su kai shi sai ya zama shi kadai kotu biyar tana kiran shi da shari'a kowa yace ya taba mana mutunci a kasar America haka fa ake a yanzu dan haka akwai America da yawa an aka kama su sun yi laifin zina asirin sai to sai su haɗi zuciya su mutu saboda ba zai iya yau ya je kotun famuru gobe ya je ta cika gafe ya je tudun jukun ba zai iya ba sai haɗi zuciya ya mutu amma su gashi sun zo suna ɗaure muku gindi ko karuwanci gashi wannan aka sa ta ita ma ka je ka karanta www.amnestyinternational.org ka je ga cikakken bayani akai gasu nan sai suka yi ta kawo wasu da aka yi musu hukunci akwai wani Ibrahim Bariya menene wane ne wa duk suka yi ta sharri gasu nan Allah madaukakin sarki ya kiyaye gashi nan zan cike da wata wasiƙa ne da wani fasiki ya rubuta wa shi shugaban ƙasa a internet ita ma na kwafe ta wannan abubuwan jama'a bari dan tsaya ji hankalin mu Allah ya kawo mu zamani ya kamata mu tafi tare da zamanin mu amma muna tare da addininmu harkoki ne ko hanyoyi ne Allah ya kawo mana waɗanda hanyoyin nan za su sauƙaƙe maka duk rayuwar da kake ciki shine harkar computer amma mu a ƙasarmu muna da gidadanci yanzu ka shiga ɗakin mutum ka ga computer ko ka ga mutum yana yau da computer sai ka ɗauka ai wani na jin daɗi ai kayan aiki ce yanzu ka je ka samu mahauci mai sayar ƙashi da gatari da ice a gaba sai ka ce kai wani amma ka huta kana jin daɗi ba kayan aiki ba ne kayan aiki ne in ka ce ka samu bakanike da sufanu jagab-jagab da bakin mai sai ka ce kai wani amma wallahi ka ga kayan bulbul kayan aiki ne kwamfuta kayan aiki ce ga kowa kowa ya kai kwamfuta kayan aiki ce gare ka ina muƙabalantar ka kowace irin sana'a kake amma kanmu ne bai waye ba ana gudanar da kasuwanci ta hanyar kwamfuta a cinda mai yawa amma mutanen mu ba za su fahimta ba domin ne sai an je an koya matsalar kenan ba kamar kasuwanci bane za ka je ka kafa ka sayar ka ci haram ko ka ci halal oho wannan sai ka je ka koya suna kiran shi electronic commerce suka ce is the buying and selling over the of goods over the internet saye da sayarwa na kaya ka saya ka sayar ta hanyar tashoshin internet kana ɗakin ka saya kana ɗakin ka sayar kudi su faɗo cikin akwai ko da kudi dan kasuwa ne kawai kuma wannan kasuwanci yana nan cikin mawaɗa ba wani nau'in kasuwanci da ake a duniya yau sai da ya zama Imam Malik ya kawo irin shi kai tsaye ko kuma ya kawo shi ko daga gefe-gefen shi shi yasa muna da jami'a kwaya ɗaya a duniya yau yadda duk duniya babu kamata a wajen musulunci ita ce International Islamic University da ke Malaysia International Islamic University da ke Malaysia amma jami'ar kuɗi ce jami'ar kuɗi ce da kuɗi ake biya da dollars ake biya in ka je kai karatu za ka iya business information system za ka iya management information system amma sai suka mutuntar da waɗannan courses ɗin suka ce IBS Islamic Business Information System IMS Islamic Management Information System in ka je za ka ga yadda za ka ƙware game da irin wannan harkar kasuwancin sai ka zo ka zama hamshakin dan kasuwa kana na ɗakin ka ko kana na office muna son musulmi mu kanku ya waye don taba wani nau'in lissafi ne wanda malaman musulunci suka kirkire shi da algebra da alkhawazir waɗannan lissafan su ne ake kira algebra da kuma algorithm su ne suka haɗu suka yi abin da ake kira lissafin computer da kaɗi lissafi ta hanyar algebra ko algorithm sai sauri nan da nan ka samu amsa waɗannan lissafan ne aka tattara aka zuba a cikin wannan na'urar mai kwakwalwa algebra al-imam al-jabiri al-jabiri shi ya kirkiro shi malamin musulunci algorithm al-khawazirin wani malami ne yanzu garin su yana Iran shi ya kago wannan malaman musulunci ne suka yi amma an ga wani da computer sai ma dauka dan wuta ne yanzu kana da computer bincike yanzu waɗannan abubuwan dama na riga na downloading ɗin su ci ne sai da zuwa na zauna bayan ne sallallahu alaihi wasallam sai ta kofi su ai da kai da kayan sa mata ta kofi sai ta kofi kai da na shirya shi kenan gashi yanzu na zo na gara cikin sauki yanzu inda da ne sai na ji America zan samu wannan kenan amma yanzu ina kwanci a ɗaki na ma kuma nake saboda cin daɗi kai sai ka danna ka ce sai kaza kai sai ka koma ka kana shan shayi kana yi in ka gama sai ka koma ka makale haka ko littafi ne yanzu akwai CD ɗaya na computer an zuba littafi 10,000 a ciki na musulunci duk wani littafin hadisi yana cikin maktabatul alfiya dubbin littafai manyan manyan Bukhari Muslim Abu Dawud Tirmidhi Nasa'i Ibn Majah Fathul Bari duk littafan nan da kake ji suna ciki aka tattaro littafan aqida aka tara aka tattaro littafan hadisi aka tara duka riyal 25 za ka sa sai maka daga Saudi Arabia a saurara jama'a don Allah a saurara jama'a ba na su kibari bane wannan magana tana da matukar muhimmanci muna son al'ummar mu ne kai su ya waye mu ma mu ci gaba ina fatan mun gane to yanzu ga wannan takarda ce wani fasiki ya rubuta shugaban kasa ku saurara jama'a ita ma daga internet ne na cire ta gashi nan suka ce wai save the life of Amina Lawal Qurani don Allah shugaban kasa ka kwaci ran Amina Lawal Qurani to his excellency Olusegun Obasanjo president of the Federal Republic Nigeria email president.obasanjo@nigeriagovernment.org gashi na email address din shi fax 234-9523-2136 your excellencies don Allah jama'a ku dan saurara ka tan ina jin yayi yawa minti biyar mu yi addu'a mu tashi ku hakuri da bayan da muka taru lafiya sai mu tashi lafiya abinda suke cewa your excellencies ranka ya dade we express our deep concern over a ruling by the court in Funtua Katsina State in northern Nigeria that sentenced Mrs. Lawal Qurani to death by stoning after finding her guilty of so-called premature sex suka ce ranka ya dade muna masu matukar bayyana damuwar mu game da hukuncin da wata kotu ta yi a garin Funtua a jihar Katsina dake arewacin Nigeria game da hukunta wata mata mai suna Amina Lawal Qurani akan cewa a jefe ta da dutse a kashe ta saboda an same ta ku ji yadda suka ce akan cewa wai ta yi cikin shege karshe dai gashi nan suka zayyana wannan wasiƙa ce aka aika shi shugaban ƙasa din a ta nan to ya jama'ar musulmi wannan ƙarshen matata kenan sai dai akwai wata matsala guda ɗaya da nake son kowa ya tashi da ita lacca dai dama ita ce wala ya zalu da yuqatilu lakum kafirai da za su gushe ba suna yakar ku hatta yardukum an dinikum har sai sun ga sun sa kun yarda da kun bar addinin ku mu yanzu matsalar shari'a ko mutum ya dauka da siyasa ko da gaske mu ba wannan matsala ta dame mu ba mu dai abin da muka ce addinin Allah in ya tasamma daguwa ba wanda ya isa danne shi amma abin da muke cewa ya jama'ar musulmi yanzu wannan irin yakin da America ta haro mu da shi mun ji irin yadda aka bi aka fatattaka al'ummomin mu kuma ake kan fatattaka su yanzu dai sadda an tabbatar da cewa a bincike ba shi da wannan laifi domin duk abin da aka ce ka bincika idanka kunnenka jikinka ba inda ka gano dole ka ce babu sun dawo sun ce babu amma dai an matsa ana so sai an yake shi to ina tabbatar muku da cewa mu Najeriya ta arewa kalakalan da ake da shi sharrar sharrorin da suke da shi akan mu yana da yawa to ne ce mafita to mafitan nan wallahi alam ni dai ba wai ake mun ban san gaido ba amma daga dan abin da na sani da dan abin da na fahimta a cikin ayoyin can da hadisan can to ina fahimtar cewa mafita kawai ita ce sai dai a koma ga Allah domin a cikin waccan ainihin wancan hadisi ne annabi yake cewa da yake za a yi muku taron dangi kamar yadda ake taron dangi akan akushin tuwo suka ce ba mu da yawa lokacin yace kuna da yawa amma yawanku kamar yawan ainihin tsintsiya ne ba shara yanzu abin da kai ci jama'a duk wani kwararren dan iska sai ga a cikin mu ne musulmi za a samu duk wani gagararre duk wani kangararre a cikin yaranmu ne sai zan amuciyan nan ko cikajin nan ko dogon bauci ko marmara sai a haifi yaro sai gagari kowa a unguwa na san wani lokaci da aka yi wani hatsabibin yaro a unguwar nan da in yana son ya zama da yarka har gida zai je ya sallama ka fito da yarka bashi yanzu ya jama'ar musulmi ina za mu kai kanmu yaranmu ba su da tarbiyya yaranmu ba su zuwa makaranta mu kuma tsiyayya da gaba har yawa tsakaninmu matar aure ba ta jituwa da mijinta miji baya kaunar matar shi ya kashi da ita ta biya mai bukata da daddare gari na wayewa sai ya shamur kamar manzon mutuwa in ba shi da bukatar ta kun ga wannan wallahi tallahi bala'i ne wallahi laifin nan ba na mutum ɗaya bane kullum in an tashi ana gani malamai ne da laifi almajirai ne da laifi ɗan siyasa ne da laifi sojoji ne da laifi a'a kowa na da nashi laifin da gwargwadon yadda yake kuma wallahi ina tabbatar muku da cewa kasar ba za ta gyaru ba sai in ni zan gyara na kai zaka gyara na ka wani zai gyara nashi amma wallahi in ba haka ba kasar ba za ta gyaru ba idan Allah kai wani mun dauke shi mun sa shi shine secretary general a ma'aikata kaza ya saci kuɗi kai kuma da kaje kana ainihin sana'a kaza kaje kana sana'ar ba tare da ilimi ba wai sanar shi ka baka cin haram kuma baka shirin ka koya to wannan yaki da aka haro mu ina tabbatar muku da cewa wallahi ya kamace irin waɗannan lokacin a samu malamai su rinka gabatar da su a dukkanin garurukan mu ta Najeriya ta arewa domin hankalin mu ya dawo jikin mu amma ina tabbatar muku ko kan ku ciya jawabi ne wallahi in aka sake kafasaba aran ne ya jagorance mu a kasan nan wallahi tallahi za mu dandana kudan mu a cikin addini domin shi ya tabbatar da cewa daga wannan sai ya buhar abada to saboda haka an yi kyakkyawan ciniki a kan a gama da mu 'yan Najeriya ta arewa a yaƙe mu a kawo mana hari a tsintsince mu ɗaiɗaiɗai a yi mana jama'a cewa afrada abinda malam as'adu tanimu ya rinka faɗi kenan a falastini za ka ce kai ka cika zafin addini ba a yaƙi kowa ba sai sai gashi nan da yakin ya fara sai gudun hijira kawai shi sai gudu ya bar ƙasa yace ba na faɗa ba As'ad al-Tamimi wani malami ne limamin masallacin Qudus yar mutum littafi ya sa mai Zawalu Isra'il yace in na tashi ina wa'azi a cikin mutane cewa Yahuda wannan da aka kawo aka aje kusa da mu ana son ne a fitar da mu su shigo sai aka ce ni na cika zafin addini yace to da naga te zafi abinda na faɗa ya fara faruwa an ki a bani goyon baya domin na sanya za mu yi yake shi yasa sai na tattara ina sai na bar ƙasar a cikin littafin shi Zawalu Isra'il ya faɗi to mu yanzu ba inda za mu je domin tsohon shugaban ƙasa General Buhari dogo mai wandon ƙarfe ko yace this generation and indeed the future generation as no any other country than Nigeria we must therefore stay here and salvage it together yace wannan al'ummar tamu wannan kasar ta muci ba mu da wata kasa sai nan yace ƴaƴanmu da jikokinmu da za su zo wannan kasar ta su ce ba su da wata kasa sai nan yace dan haka ba za mu gudu ba za mu tsaya sai mun kwace ta to wallahi jama'a kun ga idan muka kasa saba aka mai da mu kaji aka yayyafa mana tsaba aka kama mu wallahi tallahi sai kware na kanshi wallahi tallahi gaskiya saboda Allah ana harin mu dan na tabbata muku da cewa bari ku ji wani abu ko kun san a Najeriya ta arewa muna da ƴancin addini fiye da a Saudiya mun ba kai mamaki kace anya wallahi yanzu irin wannan wazin ba isa ayi shi a Saudiya ba Allah ba isa ba sam ba zai yiwu ba ayi wa'azi a tona America asiri da irin waɗannan hujjojin a Saudiya ka zauna kurkuku kuma kuma manyan manyan malaman su su safar alhawali in suna kurkuku da ka tashi ka danci ya kamata a gyara sace to saka saba ulul amri Allah ya ce wa ti'u Allah wa ti'u Rasul wa ulul amri minkum kama shi ya saba Qur'ani shikenan sai ai tawili sai a buga a jaridu a buga a gidan radio a ce malami ne ya saba ga Qur'ani ba za a tabi bayanin gaskiya ba to saboda haka ya jama'ar musulmi don Allah wallahi al'azimi kowa ya shirin gyara tarbiyyar ƴaƴan shi kuma kowa ya kudurta wa kanshi cewa wallahi gyara yake so sannan jama'a karatun arabiya boko sana'a mudaji kowa zai iya waɗannan abubuwan a lokaci guda kake ce kai dan arabiya ne ba za ka iya boko ba za ka iya kake ce kai dan boko ne ba za ka iya arabiya ba za ka iya kake ce kai kana boko baka da sana'a za ka iya ka samu wata sana'a kai amma lokacin rashin iya sana'ar da dama daga matasa ne ina dora shi ga iyaye kuma abin da yake faruwa kai sai danka kai makeri ne ko tela ko bakaniki da ruwa ya ka tafi wurin aiki shi kuma ya tafi kasuwa ai ya tafi makaranta da sai ka ce in ya dawo makaranta ko ce fa ne zai karbo wanda kake kani kancin nan yana zuwa ya dauki bakai riga ya sa a zuba mishi mai rabin galan a jikin shi sai a fara mai da shi kuma bakaniki ni ko fa na ni ko kaza ni ko kaza kaskanci afwan girman kai ya fara fita daga jikin shi amma abin da yake faruwa gari ya waye yaro ya yi wanka ya sa safa ya sa kambas ya sa gogaggiyar riga kyauta an fesa turare ya je makaranta ya dawo gida kuma an kunna mai talabijin an bashi game yana kallo ya girma a haka daga baya an ya ga ni ka ce zai miƙo maka vlog duk yayi dan matan gari ƙarya yana commercial yana dai bola yana dai kaza ya ce kin ga gida kaza namu ne gida kaza ƙarya ne a gidan haya suka gidan soro an yayi zai yadda a ganshi yana uban shi jiga jigi a wurin makera ko kuma yana daura bota a wurin cela zai amma tun yana karin karin ka dauka shi ya saba ita so ba girman kai wannan ya maka samu jama'a da yawancin yaran mu ba su da sana'a wallahi shekaran jiya ne na manta wata kwata kwara na wuce nace an yayin da za mu samu area boys irin na Lagos ba wani area boys na Lagos ai wasu ai ne da gani ba an haka sai su ne ya je shi uban ya ce sai su wajen su 30 ya rasa yadda zai zai iya makaranta ba zai shi kenan sai da aka kashin gada yana kwana kawai sai a samu wani mai karfi sai ce shine oga kawai shi kenan kawai da za su da za su sha yanzu area boys a Lagos gwamnati ne suna da ikon su kafa doka kuma dole a bi aiki an wannan ya zo mana arewa zamu ji daɗin jama'a to rashin aiki yake haifar da area boys saboda haka wallahi yana daga cikin shirin nan da zamu da Allah ya ce wa idulahum mastafa'atun min quwwati kafirai ku yi musu tattali tattalin mai tattalin karfi sai annabi ya ce ala ku saurara innal quwwata ar-ram karfi da Allah ya ce a tattala jifa harbi ku zo ku iya harbi wallahi wannan tattalin da Allah ya ce ni to ba harbin kibiya kawai ba ko harbin bindiga domin kun san kuskure da muke sai mu tara ku a wurin wa'azi mu ce muku ku sai makami kun sai ku dauka tatsuniya ce matsayin mu suna nan sun labe a lungu sai sai sun sai ta fara ce malamin su ya ce akwai makami su sai su tsaya da rikici ya tashi duk a mamace mu saboda mu an ce mana ni mu da ni da su kuma sun yi to mu yanzu ba wannan kai nake gaya maka ba wallahi shirin nan duk ya wuce nan yanzu abinda nake so in ba mu shawara ita ce irin shawarar da Sardauna da Malam Bakar Gumi suka dauka akan Najeriya da rikicin shari'a ya taso a wancan lokacin aka ce a je a duba kasar Pakistan da kasar Sudan ya suke yi ku je ku ga yadda musulmin Pakistan suke rayuwa musulman Pakistan ne aka zo aka fara karantar da wani ilimi a America. Sai aka ce amma duk wani dan kasar waje mutum biyu kawai za a dauka. To su da ike da gaske suke bayan an dauki mutum biyu da doka ta ba da izini. Sun yi kama da mutanen India, sun yi kama da mutanen Afghanistan, sun yi kama da mutanen Turkistan. Duk kasar da suka san cewa bata turo nata mutanen ba, sai mutum ya je ya takaddar shaidar zama dan kasar, sai ya shiga makarantar ta wannan hanya. Kafin ai abuke da aka zo yaya ɗalibai, sai aka ga yan Afghanistan 72, ai yan Pakistan 72, madadin mutum biyu. Yau waɗannan yan Pakistan ɗin nan su suka gallabi America. Wannan kenan. Kasar North Korea da kuke jin ake cewa za a yaƙe ta, ita ma haka ce ta faru. Mutane ne za a gan su kamar Japanese, kamar Chinese, masu matsin idanu a gajejeru, suna nan suna dora a duniya. Da haka sai suka ta shiga wasu kasashen, suna shigowa, suna zuwa, suna koyi waɗannan ilimomin. Suka zo suka koyi waɗannan makamai, sannan America kuma ta ƙara musu saboda su yaƙi ƴan uwansu a da, saboda America na gaba da su kamar wancan labarin. Me ya faru? Gashi nan ƙasar America talakar ƙasa, amma tana tsikarewa America hannu a kan hanci. Da aka ce tana da makaman ƙare dangi, sai ta ce to wai ne, sai suka je suka ɗauko video abin nan, picture nasu, library picture, asalin inda suke kira, asalin inda suke kira, ba hoton maganin ba. Gashi nan ana kira, suka ce ba a isa gani, a yan isa ne shi yasa ake yi. Don haka yanzu sun kunga da yake sun yi kaya bayan sulhu ake nema da su. Kun san me yasa? Danginsu sun ba su haɗin kai. Yau kuma ta ce za a yaƙi ƙasar Koriya, wallahi ina gaya muku za a yi yaƙi da ƙasashe da yawa irin su Japan, Chinese da sauransu, ba za su yadda ba. Amma mu danginmu ne ke sallama mu. An zo za a yaƙi Saddam, sai mun ce to shi ma Saddam ɗin ɗan bandiri ne. Ko mono yake buga namu ne, wannan matsalar muna cikin gida ne, za mu ce ɗan bandiri. Amma yanzu su ba da ɗan bandiri suke faɗa ba, suna faɗa da musulmi ne. Ka fahimci wannan? Larabawa sun juya na baya, sun ce ba ta yin kai ne da shi ba. Abin da wani ɗan gidan sarki Faisal ya faɗa kenan, san da ake yaƙar Afghanistan, ya ce to ba ta yin kai ba ne, ba an ce su ba da Usama da ba sun gida. Ai su gari yawa yanzu. Yanzu ƙasar Saudi Arabia tana daga cikin wadda America take so ta yaƙa, domin an ce Saudi Arabia gaskiya duk wani ɗan ta'adda a duniya to wanda ya karatu a Saudi Arabia ba, to Saudi Arabia ta zo ta kawo malamai garin su an koya mai karatu. Don haka Saudi Arabia duk wani ɗan ta'adda an gane ita ta koya mai karatu. Sai kenan, sannan duk wani taimako da ke zuwa ga wani ɗan ta'adda a duniya to daga Saudiya yake samu, ko littafi, ko jarida, ko kuɗi, ko a zuwa gina mai masallaci. To yanzu wannan me ake nufi nan gaba za a yaƙe su su ma? Sai da haka wannan faɗa ne, ba wai faɗa ne da za ka ce ta wannan faɗan da Larabawa ake, za a gama da Larabawa za a dawo kanka. Da da ake yi da mutanen Afghanistan, su Larabawan ne suka ce, sai suka ce a jamawa ne, gwari ne, sun suka taurin kai, maganin su kenan Turawa. To yanzu gashi an dawo Saddam, in dai ba kiyaye Allah ba, an sha alwashin sai an yaƙe shi. Yaman an sha alwashin sai an yaƙe ta. Makarantun allo da ke ƙasar Yaman makon da ya wuce aka bada doka a rufe su. Yanzu don Allah haka ce za a rufe mana makarantun allo a ƙasar nan, ba sai da bala'i ba. To wallahi yana daga cikin target ɗinsu cewa duk wasu ɗan ta'adda da ake ji to makarantun allon nan ake karantar da su. To yanzu ba mamaki wannan arnan in ya ci gaban nan da shekara biyu sai a ce an soke makarantun allo. In muka fito muka ce ba mu yadda ba, sai a ce a harbe su. Saboda haka ya jama'ar musulmi, ina fatan Allah ya sa kun fahimci abubuwan da nake so ku fahimta. Ina kuma fatar don Allah mu zauna cikin shiri wajen muƙabalantar wannan bala'in da ake neman mu da shi. Amma wallahi America tana jin haushin mu. Na yi mamaki da na ji wani abokina mako uku da suka wuce ya tafi neman visa, yana so zai tafi ƙasar Canada, bai samu ba. Shi ne Malam Muhammad bin Osman, ba zai samu ba. Duk sunayenmu yana hannunsu, yaushe za su yadda mu shiga ƙasarsu? Kai ka daina maganar wannan. Akwai lakcaranmu da muke da shi da aka ɗauko mana daga America, ya zo ya karantar da mu kwana 33 rafiyayyi. shekara 17 a America dan nan Nigeria ne amma wallahi da ya koma ran nan da neman waya da dauka da sai kashe gari ya dauka sai yace jiya ina jin waya ka tana ƙara kana aje sako yace na gaji ne yace da na koma sai da mai yini a iyakar a gaban ƴan sanda tana tuhuma ta me ka je kai yace a'a ba ku kuka tunda ni in je in karantar ba yace amma Nigeria ta arewa yace ai dan Nigeria ta arewa ne yace sai suka dare sai suka ja baya da an gan mu an ga Usama to anya kuna jin za su mana karamin shiri ba za su yi mana ba ka je Sokoto ka ga irin makaman da ake jirgewa ka tafi Calabar cross river bakin ruwa ka je ga makaman da ake juyewa ba ana juye su bane dan a yaƙi wani balarabe ba ana juye su bane dan kowa sai dan mu ƴan Najeriya za ka yi mamaki me yasa ake juye su a Calabar sun san cewa ba wani arme da za su yaƙa Calabar din nan za ta yi musu sauƙin zuwa Yola daga can Adamawa jihar Adamawa Taraba da sauransu sai su shigo Najeriya ta arewa maso gabas nan kuma su shigo Najeriya ta arewa maso yamma sun rutsa arewa kenan shi ne hikima kawai domin da waɗannan na Calabar ai a can aka sai aje su a Maiduguri zanga-zanga aka yi aka ce ba a yarda ba shi ne aka kwashe su sai aka kai su can ya ce ina nisa jirgin sama ne mai nisa ne tafiyar awa nawa ne tafiyar minti nawa ce na to mu ake hari saboda haka a kashe abin da aka kashe da allurar rigakafi a kashe abin da aka kashe da miyagun magunguna sannan kuma a zo a ƙare mana wannan sun yi so shi kenan sai ƙasar mu sai ta zama kamar irin yadda ƙasar Turkiya take a yau yanzu ƙasar Turkiya a yau ba ta alfahari da musulunci suna roƙon turawa ne dan Allah ku taimake mu ku saka mu cikin ku mu ma mu zama ƙasar Turai abin da suke roƙo kenan to saboda haka matsalar nan jama'ar musulmi babba ce amma saboda lokaci yayi zan saurara anan mallam zai mana bayani ko zai mana addu'a Allah madaukakin sarki ya tsare mu daga sharrin masharanta Allah ya tabbatar da gidigadigan mu akan addinin musulunci Allah ya rugurguza kafirci da kafirai subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka alhamdulillah na'am eh wato mallam bismillah
na'am ta assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh kasancewar dare yayi na'am akwai wanda suka bada suka aika da tambayoyi to a gaskiya dare yayi sosai kusa muna neman karfe 1 da kwata da haka ba abin da zamu ce sai Allah ya saka mallam da alkhairi
ba ce sunna ba ya kamata mutane su gane wannan domin wasu na tsirkani wasu su ce sunna in ka ce sunna kana cewa wanda ya ci yana da lada wanda bai ci ba kuma akwai matsala domin mu da bamu ci ba to da matsala a'a ba matsala lafiya lai muke wanda ya ci kuma fa ba shi da ladan kan halal ya ci wato duk abin da aka ce halal yana da sauƙin fahimta jama'a yanzu kamar fura yanzu nan a zarzo za ka dama mana fura da daddare ka ce nisa amma yanzu ko kan hannu ga kwakwatan ita ya shayo ya kwanta ko ba haka ba wani mai kwakwatan fura zai dama ya sa kuma yadda ka ga kai nan za ka ci tuwo da miya ko ran ka yi daɗewa mai ci shinkafa da miya da nama da farfesu haka kai kuma haka da kwakwatan shi kuma zai sha fura da nono kuma ta yi mai daidai da kula ta miya ɗauko nonon shi kuma dan shi a gora ya sha sai sha ruwa ya yi tak ba haka bane to duk halal ne duk abin da ya shafi ci ko sha ko sawa to waɗannan abubuwan a matsayin halal suke sai in ka zo yin su ne sunna ke biyo baya kamar abinci cin abinci halal ne cin abinci ba dole bane in ka ga dama an kana da wani famfo da za ka rinka cikin ka san dai da kai kana yi in ko kuwa ba ka ba lalle bane shi kenan amma in ka zo cin abinci sai aka ce to ga sunna kar ka ɗibo hannunka sai ka damfara haka wanke hannunka sannan kar ka sa hagu da dama irin cin yahudawa ana ci nan a tsikaro nan a tsikaro nan a tsikaro nan a tsikaro nan hagu da dama aka ce sa hannun dama ka yi bismillah ka ambaci sunan Allah kenan sannan ka ci gabanka aka ce kuma na daga cikin dabbobin sunna in kuna ci da yawa ne kamar irin ɗan wake ko gauda ko tubani yadda kai ɗaya wa bakinka kaɗan to jama'a kowa na tsikarin dan waje daya kai kuma a ga kana tsikarin guda uku to kai zalunci aka ce sai ka nemi izini haka hadisi yanzu cikin sahihu muslim yana cikin riwayat salihin daga ce jama'a musulmi ba ki na daya kan fashewa yake ba a jin labarin shi sai na tsikarin guda uku
sai su maka izini in suka ci aya sai ka hakura dole ka tiyar da za a adalci to wannan nan su ne sunna to haka matsalan nan take jama'a ku ga karanta littafin bulugul maram to wannan shi ne kai amma kuma muna cewa malamai su ji tsoron Allah in aka samu wani malami ya aikata wani abu ko da ba ka kaunan malamin nan ko da ba dan kungiyar ka bane ko da kun yi fada da ko da ba ku magana kuna gaba da juna Allah ya kiyaye wanda aka ce ya aikata wani abu in daidai ne kace abin daidai ne shikenan matsalar ta kare yanzu kun ga mu wadannan da muke magana dai daga cikin su sai na taba gani shi sai na taba gani shi abinda ake cewa a ji tsoron Allah gaskiya dai Allah yake sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu alhaq duk wanda ya tsare ta ayoyin Allah yana nan a kwanta a tashi sai Allah ya tabbatar da ayoyin Allah a sararin duniyar nan da kuma a kai kanka da kake karyatawa jama'a mun gani yanzu ba ku jin jeje muke ji a rediyo ga ka biyo an samu da kalmar shahada da sunan Allah da sunan Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ka ga iya yiwa kai kana karyata Annabi kuma kai ka shuka kabewar gashi nan ba matsala ta kare ba in karya ne to waye karya kai ka shuka kabewar kai karya ce jama'a mun gane wannan da ke yasa malamai a ji tsoron Allah amma wannan matsala kun ji matsala ba ta kai wajibi ba ko ba ta kai sunna ba tana matsayin halakki ne kuma kai yanzu da zaka tafi kasar Sham baka ma san san da zaka ci naman da yake baka sani kasar Sham ba kasar Syria baka san san da zaka ci ba yanzu kaman nan zaka shigo garin Gariya ne ka ce kai kai da zaka ci naman ka baka san san da zaka ci naman ka kana ka je a baka likin ka san san da zaka ci naman da ke a baka likin can gaba da inabu kana duk jakuna nan da ake kwashi a can galibi ake kai su a je a yanke su kawai sai ka je kawai ka gama cin abinci shinkafa da wake da nama zaka biya sai ka biya ne zai zai tiya ana cewa oga to kai naman jaki ya da koma ka ko naman bin kuma yadda da ka gama ci to ya za ka zo ka tofar da yawon ko kai amai a gani Allah ya fi yadda mu to wannan shi ne jama'a gaskiya malamai suka ce wuraren da shari'ar musulunci ta kyalama ta tashi ta je kamar za ta tafi makaranta ko dan za ta ziyarci iyayenta ko wasu abubuwa makamantan haka akwai ka'idoji waɗanda ake neman ta cika su ka'idojin da malamai suka ce mafi karanci guda takwas ne ka'idar farko duk tufafin da za ta sa ta sanya tufafin da zai rufe jikin ta baki daya saboda Allah madaukakin sarki ya ce wala yubdina zinatahunna illa ma zahara minha a wani wurin yace illa li bu'ulatihinna in suka fito waje su mata lallai su rufe jikin su baki daya kar su sake su bayyana adon su da gangan sai dai ga mazajen su ko ga iyayen su ko ga yan uwan su ko ga ƴaƴan yan uwan su ko ga bayin su ko kuma ga yara kanana ko kuma ga mutane waɗanda yake ko da balagaggu ne amma ba su da hankali sakarai ne kawai ya zo ne yana son ka dan zuba mishi tuwo ne da zai ci shi ne rada mu mamace ce ko namiji ba galagala ne gashi nan yiri wannan babu ne ki da ya ganta cikin adanta haka kuma mace yar uwarta musulma mu'mina za ta iya ganin ta cikin adanta amma ba daidai bane mace kafira ta ga ainihin mace musulma a cikin kayan adanta wannan nassin alqur'ani ya yi isara akan hanin haka malamai suka fito karara suka fassara cewa ai da Allah yake cewa wa nisa'ihinna dinna da kuma mata ɗan uwanki musulmi ana nufin mace yar uwarki musulma ya halatta ta ganta a cikin kayanki da kike yawo da su a kasar gida amma duk matar da take kafira ce wannan bai halatta ta ganta a irin wannan surar ba balle ki je ki bude kanki a cikin babin salon ta ne miki kitso ko ta ne miki gyaran kai ko kuma wata ainihin wato wani abu makamancin haka jama'a mun gane wannan da kyau ko to kun ga ashe in mun gane wannan da kyau ashe gaskiya saboda Allah al'ummar musulunci suna cikin hadari a yau babban hadarin da ake ciki ko shine ne shine yayin da aka waye gari mafi yawancin ƴaƴan musulmi ba sa kokari a makarantu yadda yake za a waye gari a samu mazajen su sun zama kwararrun likitoci mata yan su sun zama kwararrun likitoci wato muna da wani kishi wanda ya ƙetare haddin shari'a duk yadda muke da kishi ku sani da cewa in ba mu bar ƴaƴan mu sun je sun koyo ilmomin nan ba za mu fuskanci wulaƙanci haka ne ko ba haka ba yanzu misali in ka tafi nan asibitin kofar gayan in kaje in kaga wannan arziya ce zata maka wulakanci sai kaga ga wata hajiya an ci hajiya wanda sai kaga ta cikin kayan mutunci ita ma mai sai ita ma nasu dan Allah zuciyarka ba zata nasu ba ka ganta ta yi kama da gaggon ka ko uwar ka to kuna ji ita wannan hajiya zata da yama haka ne dole wata ranga a waye gari ba ka ko sai na Ali ke cewa wa kullu bunun sa wa in talat salamatuhu yawman ala alatin hadba'a mahmulu duk dan da mace ta haifa komai garin da ya wata ranka sa ido za ga an dako shi a makara wannan din nan wata ranka za a waye gari ba ta ko ya an mu da ke sakan da yatin nan sai mu rinka kiran su muna zaunar da su kun ga larura ce ta sa muka ba ku kuke tafi a makaranta ku ba yan banza bane ba yan mutunci ne abinda muke so da ko ku daje karatun nan muna da manufa akan karatun ku wannan yarin na kaga na secondary a baka ta je ta school of nursing wannan ta je ta karanta pharmacy wannan ta je ta karanta medicine za a yi mata aure ne ta ci gaba da karatu a gidan mijinta ko ko dai wannan mataki za a dauka har ka ce wanda wallahi matsalar ta wuce ni in ce bari in tsaya in tarbiyyar ɗaya na ni kadai kai ka ce bari ka je ka tarbiyyar naka wani ce shi bai damu ba har ka ce da ke bukatar ka ma anguwan nan sai a taru ina dattawa ina manya sai a taru wannan mataki za a dauka don in kai ka ware ka tarbiyyar ɗayanka gaba ɗaya mazan su da matan su wani yawa su da nashi bai tarbiyyar su ba sai na ce cikin ƴaƴan nan naka ne ƴan mata zaka aurewa da ƴaƴan wani to kai kai tarbiyyar ɗanka ɗarka shi kuma bai tarbiyyar ta ce ƴar ba me kuke jin zai faru duk tarbiyyar da kai wa ƴarka ta nake al'amarin zai lalace ina ga kan mun gane wannan jama'a domin duk yadda aka samu mutumin kirki ya aure yarinya da take ne lalatacciyar tarbiyya shin ta ce tarbiyyar za ta lalace ko ba za ta lalace ba za ta lalace yadda aka samu yarinya mai tarbiyya ta aure ɗa mara tarbiyya tarbiyyar ta dole ta lalace ashe dole ne mu kawo wani tsari a cikin anguwarmu yadda yake wannan tsari ƴaƴanmu za su gudana a kai yadda in suka taso baki ɗaya cikin tarbiyya sai mu ta haɗa su muna aurar da su yadda muka zama dattawan arziki sai mu samu ƴaƴanmu su zama dattawan arziki sai su tarbiyyar ta su zuriyar sai ran al'umma sun ci gaba mutanen kirki dattawa ke amma yanzu kan yi yadda yara suke dattawa ne suka haife su masu naɗi a ka da ainihin babbar riga limamai ne malamai ne alƙalai ne dattawa ne mutanen kirki suka haifi ƴaƴan suka lalace suka zama ƴan iska irin haka abin tambaya shine ƴaƴan nan sun tashi waɗanne irin ƴaƴa su kuma za su haifa kuma haka jama'a to kun ga ashe wannan matsala tana buƙatar lallai a tsaya ai tarbiyya to in har addinin musulunci ya hana mata irin haka kafirai su rinka shiga da suke a gidajen musulmi suna kallon matan musulmi balle yadda mata suke da sakaci a yau kawai daga tana dan kawo musu robobi ko tana dan kawo musu atamfofi ko tana kawo musu wani kayan kyalkyale wai sai kaga an shigar da ita har uwa daka har kan gadon mai gida sai ana sirri da ita wai kawaki a irin wannan halin su kuma arna suke amfani da wannan dama suna tura matansu suna zuwa suna ganin sirrinmu suna bincikar matayenmu da ke ita wani kaga mai gidanta ya ce bindiga har ya ba sai kace ni na ga mijina ya ce bindiga na ce wallahi in bai ciyar da bindigan nan ba ni zan zauna da shi kaga ta yi wa zance hanci kenan to in mata ta fasa ta fasa ta ce ni na mun kin ga ta ne gidana kin ganta nan gata nan gata nan ga ta kwa ba ta ga sirri ba to abin da suke kenan sai ga mata an sa suna kallon gonjo ko suna kallon wani abu ba kallon suke ba a'a suna zuwa su ne wacce cin su aiki ne kuma mun gane wannan da kyau ko to wajibi ne mazaje da mata su san wannan lallai in matar ka za ta fita to wajibi ne sai ta yi wannan shiga da za ta rufe jikinta baki daya anan kar ka ji na ce matar ka dauka kai sai matar ka a matar ka hadda yar ka saboda nassin alqur'ani da ya tashi cewa annabi sallallahu alaihi wasallama ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudnina 'alayhinna min jalabibihinna ka ce wa matanka ya kai annabi sallallahu alaihi wasallama da ƴaƴanka da matan dukkanin mu'minai baki daya duk wanda ya imani da annabi sallallahu alaihi wasallama ya zama mu'mini to Allah ya ce a fada mishi ya fada wa matan shi da ƴaƴan shi cewa duk sanda za su fita su sako jilbabin su tufafin su su bugo shi tun daga hijabi kawai ka bata tana fita zani kasa ana ganin zani kuskure ne wannan domin zani menene ado ne kuma Allah ya ce wala yubdina zinatahunna kar su take su bayyana adansu illa ma zahara minha sai abin da shi da kanshi ne abin ya bayyana ba wai bayyana shi akai ba shin yayin da ta daura zani ta kawo hijabi wanda ya rufe iya nononta ko iya kwankwasonta zanin nan da kanshi ya bayyana ko an bar shi ya bayyana ne an bar shi ya bayyana to mataki shi ne sai ka samu kela da zai dinka mata bangajejen hijabi ya zuba har kasa in tsawon ta inci 50 ne a sa mata 80 kwarai da gaske mun gane wannan in ku ce ta kowa ne sai ka ga da dogon riga da har dogon riga an sa amma sai kuma a kawo wani dan kwali dan karami sai a rufe iyakar da kunne kawai ana wani mammakala kafada
a gaskiya wannan kuskure ne sifka kin buga mun gane wannan da kyau ko saboda haka lalle dai ba sai kike ki zama sista ba to lalle ne sai ki dinka babban hijabi amma dan hijabi dan guntunan a rufe kai dai matsalar su ce sun je sun ga matan larabawa haka matan larabawa ai su ya sun gama su mutuncin su yau yanzu ka je kasashen Masar da kasashen abin da Syria duk da ma daga kasashen larabawa za ga matan ai galibi tsirara suke yawo ai baka wannan dan kwalin a kasashen Laraba har ma ce mata ake ne zafin kan addini naka ga mata a kasar Laraba ta sa dogon riga ta kawo dan kwali haka ta dan rike kanta sai ka gane cewa wannan ta cika zafin kai dan gaba dai gaba ne ku yi hankali da ita shafa in gaskiya an koyi ne wajen addini to ba ne shi muke zamu je su koya mana karatu amma in dai aiki da addini ne ina son ga mana wallahi Najeriya na tsaye daga cikin kasashen da Allah ya mana bayyana bin addinin musulunci ba gani yadda muke ganin mu kan mutum nan lalatattu ne haka abin yake kamar jarabawa ce in ka ci na biyu sai ka zo kana tsaki saboda ka sa rai ka zama na ɗaya ne me na 33 kuma yayi da kanshi ko kuwa to haka yanzu mu a nan Najeriya gani muke yi ba mu damu da addini ba amma wallahi ka kewaya ka fara bincike matsalar addinin musulunci ka shiga garuruka ka je ka zauna ka san matar ka gani zaka ga cewa gaskiya karatu kan alhamdulillah muna zuwa suna koya mana karatu amma gaskiya lazimta wasu mabadi'u shari'atul islamiyya wasu koyarwa da wasu dabi'u na addinin musulunci gaskiya Najeriya ba a baya take ba amma saboda kai kana cikin kasar ne sai kake ganin kamar an lalace amma alhamdulillah to na daga cikin alama al'umma sun lalace a gafa mata na bayyana tsirara suna yawo tsirara ke sa mace za ta iya sanya adon ta ta dan mata har suna tambaya mace ta iya sa takalmi dogon haka duk ba a hana ba kin sa takalminki mai tsawo amma dai su sanya hijabi da jilbabi da tufafin da zai rufe gaba daya sannan Allah yake wala yadribna bi arjulihinna liyu'lama ma yukhfina min zinatihinna in kina tafiya kace da an ce kya iya sa takalmi mai tudu ko takalmin gayu kar kuma kije kina kamas a san gafa madanna ka hajiya nan ta iso in kika haka Allah yake da kyauta to wannan rufe jiki da aka ce baki daya hadisi ya tabbata babu shakka akan annabi ya yi togaciyar fuska da tasukan hannaye matukar ba ado ne a jikin su ba amma tare da haka inda mace za ta rufe fuska da tasukan hannayen ta wannan zai ci to ina yi mana tambayi akan haka ne saboda mu mutanen Najeriya mutane ne masu san addini amma an abu ya zo mana a farko sai mun ta izgilanci addini ne ko rayuwa sai ku duba dunkulan magi da ya zo Najeriya ta irin sharrin da ba a mai ba dunkulan magi da ake sa a miya don duk tashi muka maza uwayenmu suna sa daddawa a miya ko ana nan sai aka ce ai ga wani abu nan an yi magi sai wani gatu da ya ce magi to mage kenan da mage aka yi kuma haka zai rinka yaɗa magana yadda ka san a hadisi ya karanta ko a Qur'ani da an zauna sai ce wallahi wani abu ne da naman mage ake sai da ke da jinin kuturu ake jinin kuturu kaji da jinin kuturu can mu da yake a can akwai wata anguwa can kasa da muciya duk mutane ne wani ma sai taba cewa baka ga wani haka ta ba ai ki dace kamiya sai ke kamiya wani kuturu sai aka da sai dudu lokacin ya bata to amma yanzu ya zo shan magi a miya mun gano wannan da kyau ko to haka yanzu kamar wannan matsala in ka je Sokoto wadanda suka fito cikin nan da su da alwajirai wato wanda yadda ake musu ta an zo wani yanzu abin yadda in gani to ta gani to amma abin haka al'amarin mutumin Najeriya isharar da nake mana shine niqabi rufe fuska kun ga da ba a sa hijabi da ba a tamba muka tashi maza uwayenmu mata na sawa ba a dan rufe ya bibi ko kuma a dan sa gilashe shara-shara ana nan sai aka dan fara sa hijabi da duk matan da ta sa hijabi ta shiga uku a tsangwane ta ma ta san izala san izala mugun bawa a sa kasar jakin banza la anani a kawo hoto ga hoton mutum ya zama kan jaki ana ce ya sule sule tule biyu ana ta yawo ko ba a zo muku nan saurara to duk wannan ba ta yi ce ba aka taho aka fara sa babban hijabi kuma
lokacin matan mu na sa babban hijabi sai ce ɗan shi'a ne ɗan shi'a mu kuma muna sa bakin rami sai ce ɗan shi'a ne to ana nan dai har aka fahimta ashe ba dai shi'a bace addini tafiya ko tafiya yanzu kaga mata sun fara sa ni kaji shine murfin fuska kaga ta sa ta rufe jikin kirk to dama akwai wata shigantaka da ƴaƴan mu suke yi kaga matan yarabawa sun dade suna sa irin wannan to dan bahaushe da ya gani sai ce matar kulle kulle idanki matar kulle kulle idanki ne mata waka shine san uwar shi ma matar kulle bace to abin da yasa muke fadin wannan musulunci ya yarda mace ta rufe fuska ta kuma ta rufe ainihin tafukan hannayenta kuma kai da za ta haka ma abin ya ma fara mashi ya zama completely kai ba wanda ya taba ganin mata kai ta more jama mun gano nan da ke amma fuskar matar ta nan dal nan hannun matar ka shar to dai malamai suka ce ya halatta in ba a dole ba amma in ta zu da zabba irin na ranke dade da madan wancin aka ce lallai ko dai ta cire waɗannan zabba in za ta fita ko kuma ta rufe hannayenta domin zabban nan a hannunta menene ado ne Allah ya ce wala yubduna zinatahunna ta canfala ado a fuskarta to Allah ya ce kar su bayyana adansu ko dai ta wanke ko ta rufe fuskarta jama'a mun gane wannan da kyau ko sharadi na biyu kar mace ta sanya turare a jikin tufafinta in mace za ta fita waje za ta je masallaci ne za ta je ziyara iyaye ne haramu ne ta sanya turare ana jin kanshi wannan hadisi ya tabbata cikin sunan Abu Dauda da isnadi ingantacce wata mata ta zo ta wuce gaban Abu Huraira sai ji kana kanshin turare yace bawa Allah ina za ki fice masallaci yace kuma kika sanya turare haka na ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa duk matar da ta sanya turare ta fito tana kanshi in kin sallah Allah ba zai karba ba to ya jama'a in ya zama sallah Allah ba zai karba ba in kika fita kike saboda kin sa turare maza sun ji kanshi a hanya ina kuma in ace gidan suna zaki ko gidan biki ko zaki ziyara iyaye anya Allah zai karbi ibadarki to wajibi mata su san wannan shi yasa babu kyau mace ta sanya turare san da za ta tafi wani wuri ta fita waje sannan sharadi na biyu aka ce tufafin ya zama mai kauri ka ai mata sharashara da wannan ne muke ganin kuskuren wasu jama'a da suka fito suka ce wai a ban mata su gaba da sa gyale ai kowa ya san gyale a Najeriya da gyale da matata ko kota nake duk mukamin su da sai dai wannan ya fi tsada ne saboda an yi mishi jaje-jaje da yana da bulu-bulu wannan kuma an bar shi fari fat gyale ai baya rufe jiki jama'a gyale sharashara ne shine al-Imam Abu Dawud ya rawaito asari daga As-Sayyida Aisha tana zaune sai wata ɗar ɗan uwanta ta zo gaishe ta ɗar Abdulrahman uwanta kenan